عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا للشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya san tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yini ko yammaci mai albarka na Asabar ɗaya ga watan Ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 443 wanda ya yi daidai da 2 ga watan Afrilu shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola a jihar Adamawa a cikin wannan wata mai albarka. Ya Allah, muna godiya ta musamman daga zuci a kan wannan babban ni'ima da kai mana ta raya mu zuwa wannan lokaci mai albarka. Babu shakka daga Ramadan ɗin da ya wuce zuwa jiya akwai wasu bayinka wanda ka kaddara karɓan rayuwarsu ko ƙarewar ajalinsu ba don sun yi wani laifi ba ko kuma mu da aka bar mu ba don mun yi wata kyautatawa ta musamman ba. Innama hiya al-ajal, ajali ne wanda aka riga aka kaddara ma kowace rai cewa tana da lokacinta, kuma walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala baya ƙara baya jinkirta ma wata rai ko a ƙara mata wani lokaci ƙari akan lokacin da tun ranar farko aka kaddara cewa za ta rayu tsawon wannan lokaci. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan babban ni'imar, muna roƙonsa ya ƙara mana ni'ima akan ni'ima, ya mana taimako, ya mana agaji. A bisa al'ada, na saba duk shekara duk lokacin da za mu fara tattamar da wata matashiya mai muhimmanci wacce take da alaƙa da abubuwa guda biyu. Abu na farko Ramadan, abu na biyu Ƙur'ani, da alaƙa tsakaninsu. Wanda wannan zai ƙara ma mutum karsashi da himma ya fahimci girma da falala da martaba da daraja na lokacin da yake ciki, ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya shuka alkhairi, ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi amfani da dama. Kafin mu ci gaba, muna addu'a ta musamman ga 'yan uwanmu da iyayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga shekarar da ta wuce zuwa yanzu da shekarun da suka gabata gabaɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gafara, Allah ya lulluɓe su da rahamarsa, Allah ya yadda da su, yadda da ayyukansu, ya kankare musu zunubansu ƙanana da manya. Muna addu'a mu kuma da muke da rai, Allah ya raya mu rayuwa mai albarka. Idan ya tashi karɓar rayuwarmu, ya karɓe mu a hali mafi kyau, halin da ya fi so bawan shi ya haɗu da shi a kai. Allah, muna roƙonka ka ba mu ikon shuka alkhairi da aikata ayyukan alkhairi idan mun yi, ko muna roƙonka ka karɓa mana. Waɗanda suka ba da gudunmawa ko suke badawa ta lokaci da aljihu da tunani a kan gudanar da wannan majalisi ko wannan karatu na tafsiri, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi tun daga jagororin wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center da sojoji ko rundunan ɓoye ko wajunudan lamka rauha da rundunoni waɗanda ba a gani amma kuma Allah ya san su, Allah ya san aikin da suke yi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ya saka da alkhairi. duk lokacin da mutum ya samu kanshi a cikin wata ni'ima ta musamman wacce Allah ya zabe shi da ita, ni'imar da ba kowa yake samun irinta ba, to ana kyauta zaton ya yi godiya ta musamman, godiyar da ba kowa yake yin irinta ba. Mun fahimci saƙon? Duk sanda aka yi maka wata kyauta ko a rayuwa aka yi maka wata kyauta, misali wani ya baka naira 5,000, godiyar da ya kamata ka yi ya bai kamata ta daidai da wanda ya baka miliyan 1 ba, misali, ko ba haka ba, wanda ya baka 2 ba, haka duk da ba yana nufin cewa saboda karamar kyauta ce ka yi godiya karama ba, amma saƙon anan shine akwai wani abin da za ka riƙa ji a zuciyarka na wajibi wanda za ka fuskantar zuwa ga duk wanda ya kyautata maka, ya yi maka kyauta ta musamman wacce ta ɗaramma kyaututtukan da wasu suka yi maka. To walillahi almathalul a'la, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zaɓe ka, sai ya maka kyauta ta musamman, kyaututtukan ga su nan da yawa, amma wacce muke ciki yanzu ita ce jan kwananka zuwa wannan yini mai albarka. Duk lokacin da mutum ya buɗe ido jama'a ya gan shi yana da rai a awwalu Ramadan, a ranar farko ta Ramadan, to ya gode ma Allah. Wallahi al'azim, ni'ima ce mai girma mai tsada. Amma ba kowa ne daga cikin, ba kowa ne a cikin mutane yake tsinkayo girman wannan ni'imar ba. To ita kuma ni'ima idan an fahimce ta, ba ana so a baki bane ka ce lallai Allah ya maka ni'ima bane, a'a, ka faɗa da baki, ka ƙudirce a zuciya, aikinka na yau da kullun ya fassara. I'malu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Idan kyauta ta yi kyauta kamar yadda muka ambata, tana wajabta godiya ta musamman. Wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura annabawansa a kai. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أكا تيما موسى عليه السلام، يا موسى ممك زهبين مسمى من تيتي تاكا أكن ثورا ينقوانك النباوة ديوا دي تشتنسو أنزا إيكا أكباك منزنشي أكب أيكيكا أمسين جكادا نقفكيا وانا زي جي إسد توهيدي إلما تد متاني. To faƙud ma a taituka, ka riƙe a kyautar da aka yi maka, ka kimanta ta, ka darasta ta, ashe duk sanda aka yi maka kyauta mai daraja mai tsada sai ka kimanta ta, ka mata ruƙo na musamman. Ya Yahya hunil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya, aka ce Yahya kai ma littafin da aka baka saƙo, kai masa ruƙo na musamman. Kai ma yanzu mai sauraro, akwai ɗan saƙon da aka aiko maka da shi yanzu, shi ne baƙo na Ramadan, kuma baƙo ko gama garin baƙo ne ya cancanta ka girmama shi, ballantana baƙon da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Babban saƙon da nake so in kai mu gare shi a wannan gabar ita ce, ya za a yi har cikin zuciyarka, har cikin zuciyata, har cikin zuciyarki, zuciyar kowa wanda Allah ya masa wannan ni'imar, ya za a yi kowa ya ji cewa lallai Allah ya masa wata ni'ima ta musamman. Idan ka ji wannan, kai tsaye za ka ji maganarka ta canza, tunaninka ya canza, ɗabi'unka sun canza a cikin waɗannan kwanakin, saboda wannan istishara, saboda wannan abin da za ka ji kana ji a cikin zuciyarka. Shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa babun, kamar da al-Imamul Ajurri yake cewa, babun godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim ma yana da magana makamarciyar wannan, suke cewa babun godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, godiyar da za ta sa ka ƙara aiki, ka kyautata alaƙarka da Allah, wani babi ne qalilun ad-dakhiluna ilayhi, qalilun ad-dakhiluna ilayhi, masu shiga wannan kofar ba su da yawa a cikin mutane. Za a samu wanda zai gode, amma godiya ta zuci da godiya ta aiki, to wannan kuma kaɗan ne daga cikin mutane. Yanzu misali wanda zai tafiyar da lokacinsa a cikin Ramadana ba tare da ya ci riban lokacinsa ba, haka bai gode ma Allah ba, shi ne sabon. Wanda zai yi abin da zai tambaɗar da Ramadanansa, shi ma bai gode ma Allah ba. Al-Imamu Ahmad, rahimahullah, ya ruwaito magana daga wajen Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wata rana Umar radiyallahu anhu sai ya ji wani daga cikin mutane yana cewa Allahumma ja'alni min al-qalil ko Allahumma ja'alni min al-aqalli, Allah ka sanya ni daga cikin waɗannan ɗan kaɗan ɗin, ɗan tsiraru. Sai Umar ya kalle shi ya ce, wace irin magana ce wannan? Ya za ka ce Allah ya sanya ka a cikin ɗan tsiraru waɗanda ba su da yawa, me kake nufi? Kaga wannan yake nuna duk lokacin da ka ji mutum ya yi magana da baka gane ba, ka nemi bayani, ba kawai kai masa hukunci ba. To sai mutumin nan ya ce, ya khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kai Umar, naji khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, naji Allah ne a cikin littafinsa mai daraja, a waje ba ɗaya ba, ba biyu ba, yana nuna darajar wasu ƴan tsiraru waɗanda suka siffanta da wasu siffofin da sauran mutane ba su siffanta da su ba. Sai ya ce, a ina kenan? Sai ya ce, ya ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa qalilun min ibadiyya shakur, ya ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma ya'lamuhum illa qalil, ya ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa qalilun ma hum wa dhanna daudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raki'an wa ana da makamantansu. Yace to wannan wata falala ce da wani matsayi da Allah ya zabi ya daura masu wasu tsirarin mutane akai, saboda haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala in zama a cikin waɗannan tsirarin. Sai Umar yace sadaqt, kai gaskiya irin waɗannan ƴan tsirarin dole ne mai son alkhairi, mai son kusanci ga Allah subhanahu wata'ala, dole ne ya yi sha'awar a ce ya matse su, ko kuma ya zama irinsu, ko ya zama a cikinsu. Daga cikin abin da yake nuna muhimmancin godiya ga Allah subhanahu wata'ala a kan ni'ima shi ne, Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake magana akan annabi Nuh, ya bayyana cewa annabi Nuh mai yawan godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. To amma bai kira shi ƙarara kai tsaye ya ce shi mai godiya ne kadai ba, an faɗi wannan amma sai aka ambaci zuriyarsa. Saƙon anan, kai mai sauraro ko ni mai magana, muna daga cikin zuri'ar annabi Nuhu. To idan aka ce maka babanka Nuhu ko kakanka Nuhu mai yawan godiya ne ga Allah, to ana cewa ne ka yi koyi da babanka. Mun fahimta? Kamar yadda mutanen Maryamu alaihi salam lokacin da ta zo da ciki suka ce ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, suka ce ma kana abuki imra'a sau'in, ya ukhta harun, ya ke ƴar uwar harun, harun bawan Allah, annabin Allah, to kasancewarki ƴar uwar shi ya kamata ke ma ki zama irin shi. Ma kana abuki imra'a sau'in, mahaifinki bai zama mutumin banza ba, wa ma kanat ummuki baghiya, mahaifiyarki ba karuwa bace, ke ma bai kamata ki zama haka ba. To baban ko kakanmu Nuh mai yawan godiya ga Allah ne, to ya kamata ka yi koyi da mahaifinka. Ko me yasa ake ce ma Nuh alaihi salam babanmu? Muna da Adam ko a ce kaka, ko ga Ibrahim a ce millata abikun Ibrahim, Nuh shi ma uba ne ko kaka. Kamar yadda muka sani kaka za a iya kiran shi uba duka ya juz. To dalilin da yasa ake kiran annabi Nuh uba ko kaka shi ne, lokacin da aka yi ruwan tufana, ai an halakar da duniya gaba ɗaya. Gaba ɗaya kara kakar duniya ta ƙare sai waɗanda suke cikin kwale-kwale ko jirgin ruwa. Saboda haka su waye suka suka wanzu zuriyarsa, shi yasa Allah ya ce waja'alna dhurriyatahu humul baqin. Saboda haka bayan ruwan tufana da aka dawo duniya aka nasu, duk zuri'ar kowa waɗanda suke cikin jirgin ruwa duk sun kare sai zuri'ar annabi Nuhu. To inda nake so in kai mu shine Allah subhanahu wataala yana cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi baratna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. وآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله سبحانه وتعالى يقول ذرية من حملنا مع نوح إن أي دكتنك ذرير وأن تمزى جنجيني وأن دأكت أو كيس تارد أن نبي نوح أشكين ذرير. توايا نوح daga cikin sifofinsa innahu kana abdan shakura, mai yawan godiya ne ga Allah subhanahu wataala. To kuma in kun yadda ku zuri'arsa ne ku yi koyi da shi, kaga muhimmancin godiya ga Allah subhanahu wataala akan ni'imomi mabambanta. Haka Allah subhanahu wataala ya siffanta annabi Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifan wa ma kana wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'ami isaba shakiran li an'ami. Annabi Ibrahim mai tsanani mai yawan godiya ne ga Allah subhanahu wataala akan ni'imominsa mabambanta. Daga cikin abin da yake nuna muhimmancin godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan gabar da muke ciki, har yanzu ina so in ƙara mana fahimtar girman ni'imar da muke ciki. Ka gode ma Allah da harshe da zuci da aiki. Yawan godiya ga Allah subhanahu wataala jama'a alama ce daga cikin alamomin cewa mutum yana da ikhlasi, yana neman yardar Allah shi kadai. Dalili din ne godiya ga Allah, ya a cikin godiyarsa akwai nuna cewa shi ba kowa bane, ba dabarar shi ta bashi ba, ba iya kasuwancinsa bane yasa dukiyarsa ta haɓaka ba, a'a ba iya tarbiyyarsa bane yasa yaran shi suka shiryu ba, daga Allah ne subhanahu wataala. To sai yake gode ma Allah, akwai tabbatar da falalar Allah ga bawa. Shi kuma mai yin abu ba dan Allah ba, ko mai nuna isa da kasaita, kullun yana ganin inna ma utituhu ala ilmin indi ne, yana ganin cewa dabararsa ita ta bashi wannan. Shi yasa Allah subhanahu wataala yace washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, ku gode ma Allah subhanahu wataala in dai shi kadai kuke bauta masa, kuke bauta mawa, ma'ana in dai kuna da tsananin ikhlasi da kadaita Allah subhanahu wataala, abinda ya kamata ku siffanta da shi ke. Idan muka dawo gabar da muke kai ta Ramadan, Allah subhanahu wataala yana cewa yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Zamu zo nan gaba kadan mai fashin baki akan wasu bangarori daga cikin waɗannan ayoyin masu daraja, amma dai anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa abinda ake tsammani daga wajen kai bawa wanda aka ja kwananka zuwa wannan yini mai albarka shine ana kyauta zaton cewa zaka mika wuya ga Allah, zaka nemi yardar Allah, zaka zama mai kankan da kai, zaka zama mai yawan aikata aikin alkhairi, zaka yi kokarin kauce masako, zaka zama mai yawan neman gafarar Allah subhanahu wataala, zaka zama mai yawan kuka akan zunubanka, har ka zama ka shagalta da wannan kamanta da wane da wance mai suke aikatawa. Allah subhanahu wataala yana son bawa mai yawan godiya. Ka sha abin sha, ka ci abinci, kai godiya ga Allah subhanahu wataala, wannan kadai in Allah ya karba sai ya yarda da kai. In ba Allah ba, jama'a wa yake irin wannan kyauta da kari? Shi yasa alaka da Allah na gece daɗi goma kamar yadda ake cewa komai na ta nage albarka ne da alkhairi ko in baka gane baka tambayi ba fulatin lokacin da mutum zai sha abin sha ko abinci ya gode ma Allah subhanahu wataala a cikin wannan abin akwai nuna cewa ba dabara shi bace ta samar masa da a cikin wannan abin a cikin yin haka akwai nuna cewa tunda ga mabubbugar wannan alkhairin da ni'imar ya kamata in narkar da ita wajen neman yardar wanda ya bani tunda a hankalce bai kamata ana kyautata maka kai kuma kana munanawa a cikin yin haka akwai nuna cewa ya Allah ni'imar gobe da jibi ina sa ran dama ba daga inda za ta zo sai daga wajenka saboda haka akwai kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin yin haka akwai nuna cewa ya Allah shirye nake in gode maka akan ni'imarka da zuci da aiki kuma koda nayi to ayyuka na fa ba su kai su gode maka ba akan ni'imominka inna ma ina kokarin kamantawa duk yadda za a yi duk yadda zaka gode ma Allah ba zaka iya kai matuƙa wajen gode masa wata rana akwai wani ɗaya daga cikin magabata ya ruwaito ana ce masa Rauh bin al-Qasim Rauh bin al-Qasim yake ba da labarin cewa wata rana Al-Hasan al-Basri yana zaune da ɗalibansa sai ya ji wani yana cewa kai ainihin na daina cin khabith ko khabisa khabith wani nau'i ne na abincin zaki da rarabawa suke yi wanda aka fi iya shi a Bahrain da Oman da Saudiya khabith ana kwaba shi ne haka sai a sa gyada-gyada a ciki da me yana da dan ma'ana sosai yana da dai to sai shi mutumin nan almajirin Al-Hasan al-Basri sai yake cewa shi ba zai ya daina cin khabith sai ta me yasa ba za ka rika cin khabith ba kai dan makaranta ko kai malam sai ya ce saboda li annani la astati'u ada'a shukri Allah subhanahu wa ta'ala alayha ba zan iya gode ma Allah akan ni'imar da ke cikin khabith dinnan ba saboda tana da dadi in na ci ni'im din yanda zan gode masa ba zan iya ba sai ya ce haba bawan Allah saki jikinka ka more ka kwashi ragada da darumo saboda ko da kwankwadar ruwa su daya ba za ka iya gode ma Allah akan shi ba kurbar ruwa su daya ba za ka iya gode ma Allah akan wannan ba saboda ballantana su khabith ballantana su ragada da sauran kayan makulashi da kayan daji misali wannan yake nuna cewa godiyar da muke magana a kai ba wai ana so a nuna za ka yi daidai da ni'imar da aka yi maka bane a'a taimakonka ne ma a tuna maka godiya ga Allah shi yasa malamai suke cewa ita godiyan nan ga Allah ba za ta taɓa ƙarewa ba har ka gama rayuwarka ana bin ka bashi me suke nufi yanzu idan Allah subhanahu wataala ya maka ni'imar mallakar wannan waya sai ka ce alhamdulillah Allah ta bani waya misali yanzu me kai ka gode ma Allah da baki sai kai amfani da wayarka wajen neman yardar Allah baka saba ma Allah ba ka ga ka gode ma Allah ta bangaren aiki sannan zuciyarka ta kudurta cewa lalle Allah ya zabe ka ya baka waya bayan ka roke shi ko baka roka ba yanzu wannan abin da kai kai godiya kuma kana da lada to abin tambaya na gaba shine yaushe za ka gode ma Allah akan ni'imar tuna maka cewa ka kan ni'imar wayarka sai ka ƙara wata godiya to in kai godiyar waye tuna maka kai godiya akan godiyar farko sai ai ta tafiya kaga har ka ƙare ba za ka gama godiya ga Allah subhanahu wataala ba to in ka kai wannan matakin ka riƙa aiwatar da wannan a rayuwarka to ka shiga wancan kofar da nake magana wacce masu shiganta ba su da yawa kuma idan ka kai wannan babu to ta dinga taka matakai kenan na daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya azurta mu. Idan muka lura za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ayoyi masu daraja waɗanda suke ɗauke da wasu ɓangarori na hukuncen azumin Ramadan ke. Inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba laifi a karmakalla a karanta mana kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum. Waɗannan ayoyi masu albarka a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ko ya bayyana darajar wannan ibadar da nake ciki domin ka gane girman ni'imar da kake ciki. Muna ta magana akan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya mana. Allah mun gode maka, Allah ka kara mana. Daga cikin abinda irin wannan godiyar take haifarwa, godiya akan ni'imar raya ka harka azumci watan Ramadan shine yana haifar da akalla abubuwa uku zuwa hudu a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da in shakartum la azidannakum, idan kuka gode mun zan muku ƙari akan ni'imar da nayi muku. Abu na farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka albarka a lokaci awoyin da kake da su a cikin Ramadan, sai Allah ya sanya albarka a ciki. Daga cikin ƙarin da Allah zai maka, abu na biyu shine duk wani abun da zai shagaltar da kai a cikin wannan watan kawai sai Allah ya kawar maka da shi. Kaga an taimake ka saboda ka samu concentration da natsuwa wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin ni'imar Allah, ni'imar ƙari akan ni'imar godiya shine a baka daman jin gardi da dandanan azumin ma da kake yi. Wallahi wani yana azumin baya jin komai, wani kuma yana azumin yana jin kamar wani tsani yake takawa yana cillawa sama yana ƙara kusantar Allah, wani yana ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali, walwala da annashuwa da abin nan. Ya aje azumin yau ya kosa gobe ta yi saboda yana jin wani wata natsuwa da kwanciyar hankali a cikin wannan yini. Kai ko ba a faɗa maka ka san cewa mai jin irin wannan alama ce daga cikin alamomin cewa aikinsa na da daraja kuma Allah ya karɓa. Daga cikin ni'imar ƙarin da Allah zai maka akan godiyar da kai masa shine Allah yuwaffiquka liqiyami lailatul qadr. Allah ya datar da kai ka samu tsayuwa ka tsaya ka bauta masa a cikin daren Lailatul Qadr. Wani idan Allah bai so ba sai wata guguwa ta kada wacce za ta shagaltar da shi ta sa ya zama busy a ranar ba abin da zai iya. Kai sai Allah ya baka wannan ne dalili ta sanadiyar ka gode ma Allah a farkon Ramadan. Daga cikin ni'imar ƙarin da Allah zai maka a baka ilhama da hangen nesan wace addu'a ce ma za ka yi wacce kake bukata. Ni wannan taimako ne na Allah, wani lokaci sai ka daga hannu ka rasa ma me za ka roƙa. Hanyoyin tunani ya kulle. Ko kuma ga treloli nan na buƙatu da kwantenoni a gefe amma yanzu ka kasa tunowa. Tana faruwa haka sosai sai kana ta cewa Allah ya kai ka umara ka je umara ko hajji sai an gama sai ka ci. Abubuwa kaza da kaza duk ba roƙa ba. To ya aka yi haka? Misali, ko a gama Ramadan a fara a gama can sai ka tuno da wata jiggegiyar buƙatarka. Sai ya aka yi ka manta da wannan. To shi yasa daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu shine ka gwanince wajen addu'a bi jawami'il ad'iya. Dunkulallin addu'o'i bayan kayi tayyace zance Allah kai mun kaza, Allah kai mun kaza, Allah kai mun kaza, Allah ka bani kaza. To sai kuma Allahumma inni as'aluka min al-khairi kulli عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم الله إنا روبانك كبانا الخير نكسدنا النساء وندنا سني دا وندما سني بك كاري نذق الشر نكسدنا النساء وندنا سني دا وندما سني اللهم أعطني الخير فوق ما أرجو وقني من الشر فوق ما أحذر الله كبانا الخير في يد يند نكي وكدعي كباني كاري نذق الشر في يد يند نكي صورو. Idan an tare ne a masallaci ga kowa yana addu'a in ka gama zayyano bukatun kai ka ce to ya Allah bayan nan naka dai kowa da abin da yake roƙo na alkhairi Allah duk abin da suka roƙa ni ma ka bani. Kaga ai ka in kana so kuma sai ka ce Allah ka karba musu ka biya musu bukatun ni ma kuma Allah ka bani irin nasu. Kaga shine أسألك من خير ما سألك منه نبيك وحديك محمد صلى الله عليه وسلم أزوى كرش من فهمت؟ تو أتكيش وطن نم بنجرور أباك دامر كتنو الدعاء أباك دامر كييتا أباك دامر إنتايكما أكربا دك نئمومين دك الله سبحانه وتعالى وطن دزاك ساميسو إدن كي بوديا دك الله سبحانه وتعالى بوديا تم سمن أيانزو ناتوي تبياني ني أكن ونن جبر. Saboda idan yau ta wuce farko Ramadan din ya wuce godiyar ba za ta zama daidai da godiya a cikin wannan godiyar da mutum zai yi a wannan yanayin. Ramadan ma'anar Ramadan min ar-ramad shiddatul har tsananin zafi amma zafin da yake da alaka da duwatsu shi yasa aka ce salatul awabin hina tarmidul fisal lokacin da ƴan tayi ko kuma ƴan akuya suke jin zafin tsayuwa lokacin sallan walha kenan sai su rika jin kafarsu tana musu zafi sai su rika tsattsaga kafa daidai lokacin da ya kamata kai sallar walha kenan ko kuma tafi daraja a wannan lokacin. To Ramadan me yasa aka sanya masa suna da yake da alaka da zafi? Akwai saɓani a wajen malaman larabci saboda wannan abu ne da yake da alaka da larabci da tarihi. Wasu daga cikinsu irin su Ibn Durayd ad-Dawsi al-Azdi ya tafi kuma hanshakin malamin larabci ne yana cewa so da yawa watannin larabci guda 12 nan yawancinsu Larabawa sun yi la'akari da ayyukan da ake yi ne a lokacin ko yanayin da ake ciki sai suka rada musu suna wanda yake da alaka da yanayi. Misali Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, abinnan Jumadal Akhira ta ga tajammud ne saboda lokacin minat tajammud saboda lokacin ana tsananin sanyi har abubuwa suna daskarewa. Shi yasa lokacin so da yawa zaka lokacin sanyi ne. shi kuma Ramadan lokaci ne lokacin zafi, wannan ibadar sai ta yi daidai da tana zuwa ne a lokacin zafi, sai aka sanya ma wannan wata Ramadan, sannan aka sanya ma azumin ya zama shahru Ramadan. Wani zai iya cewa to ai ibadar sabuwa ce kenan, a'a ai kamar yadda sunan tsoho ne haka ma ibadar tsohuwa ce, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Akwai Kilab bin Murra, ɗaya daga cikin kakannin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, ana nakalto cewa shine ya fara sanya ma wannan wata Ramadan suna Ramadan, da illatin ukhra, shi kuma saboda wata illa ba wannan ba, illar ita ce Larabawa sun kasance suna shirya kayan fada a lokacin wannan yanayin lokacin zafi, wani takobi ne, wani katako ne da ake abin da ake so ya bushe saboda tsananin zafi, ko takobin da aka shanya shi ya sha rana a irin wannan lokacin, yana siffantuwa da wata guba da wani tsananin kaifi da cutarwa ga wanda za a tsara. To kuma sun kasance suna shirya mayaki a watan Shawwal, saboda su yi yaƙi su gama kafin Ashhurul Hurum su shigo. Wasu daga cikin malamai sun ambaci wannan. Ala ayyati hal, babban sakon mu a nan shine mu gane cewa akwai alaƙa tsakanin Ramadan da zafi, musamman kuma ina jin mutanen Yola in an tambaye su ai za su bada labari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa fidyatu ta'ami masakin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa anta sumu khairun lakum إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا مكدوبات شين آيوين مكالورة إذا مكتشوا أقوي كلمو من دا أكدنج ميمي تاسو لعلكم تتقون لعلكم تشكرون لعلهم يرشدون. بقى هذا وأن كلمو من أكام وتعبادة وأنبا أزليو tsoron Allah a taqwa a shukr da al-irshad. Ana sa ran in dai kai ibadar azumi ka kyautata ta, to daga cikin cikuicin da Allah zai maka shine zaka samu waɗannan abubuwan kamar haka, zaka kai wani mataki na tsoron Allah na musamman, zaka kai wani mataki na yawan godiya ga Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma zaka taka wani matsayi na samun kyakkyawar shiriya. To me kake nema banda wannan? Duk lokacin da bawa ya samu waɗannan abubuwa, to ni'ima a kansa ta ɓangaren alaƙar shi da Allah ta gama cika, sai dai ya jira haɗuwarsa da Allah cikin salama da kwanciyar hankali. Kamar yadda ake sa ran zaka samu wannan idan ka kyautata wannan ibadar, sannan waɗannan abubuwa guda uku su suke sa kuma ka kyautata ibadar har yanzu. Saboda haka tsoronka ga Allah subhanahu wata'ala shi zai sanya ka kyautata ibadar ka ta azumi. Godiyarka ga Allah subhanahu wata'ala akan kawowa wannan lokaci mai daraja ita za ta sa ka kyautata alaƙarka da Allah da ibadarka a cikin wannan wata. Shiryuwarka daidai matakin da ka kai na shiryuwa daidai yadda za ka yi ruko da abin da Allah yake so a cikin waɗannan kwanaki. Saboda haka su ne matakin farko kuma su ne matakin ƙarshe. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tashkurun la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wata'ala ya farlanta wannan ibadar ta azumi gare ku ku al'ummar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka farlanta ta akan al'ummomin da suka gabata. Me yasa aka yi muku wannan? Domin ku ƙara samun tsoron Allah, domin ku ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala, domin ibadar ku ta azumi ta zama alama daga cikin alamomin tsoron ku ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sai ce ayyaman ma'dudat, wasu ɗan kwanaki ne fa kaɗan. Wannan uslubi ne daga cikin al-asalibu tashwiqiyya, uslubi ne na kwaɗaitarwa da zaburantarwa da ƙara maka karsashi da himma ka su kwani dokin ibada a cikin wannan wata. Karka sakaci, karka yadda ka ɓata ma wani lokaci, karka yadda wani ya ɓata maka lokaci. Wannan ya zama slogan ɗinka a wannan wata. Karka ɓata ma wani lokaci, karka yadda wani ya ɓata maka lokaci. Ka rubuta shi a goshinka ko ya rika gani. Allah da gaske, karka ɓata ma wani lokaci a watan Ramadan. Karka yadda kuma wani ya ɓata maka lokaci. Duk wani abin da za a tattauna mai tsawo akwai lokacinsa bayan Ramadan, amma yanzu lokaci ne da idan ya wuce wallahi ba zai dawo ba. Ka kaddara ka kai Ramadana mai zuwa, to za ka iya samun natsuwa na ibada da kwanciyar hankali irin yadda kake ciki yanzu. Ila yanzu ne wata kofa take ta karkuwa a buɗe a sama, baɗin ba ka sani ba in ma akwai rai ɗinki. To shi yasa daga cikin hikima shi ne ka ribaci dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu. Karka ɓata ma wani lokaci, karka bari a ɓata lokacinka. Ayyaman ma'dudat littaqdil ba su da yawa, kamar yadda Allah ya ce wa sharawhu bi thamanin bakhtin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Suka sayar da shi da ƴan kuɗi kaɗan, suka sayar da Annabi Yusuf. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده الا اياما معدوده كافرين مكه ko kafirai a zamanin manzo Allah sallallahu da yahudawa suka ce a to ko bati imani ba ko da an kai su wuta, to ai wuta dai za ta kona su ne na ɗan tsararin kwanaki, ɗan kwanaki ka saboda wuta ba tare da sun yi la'akari da cewa kwanaki ɗan kaɗan aƙalla suna farawa ne daga kwana uku ko? To kwana uku lahira shekara 3000 kenan ta duniya. To su sun yadda a ƙona su na shekara 3000 misali, ko da kwana uku za a ƙona su. A taƙaice ayyaman ma'dudat lafazi ne da yake nuna cewa kai sauri, kai amfani da dama kafin damar ta wuce. Faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. To wanda ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya, to saboda a nuna maka martaba da matsayin ibada sai ba a ce shikenan ya wuce ba, a'a fa iddatun min ayyamin ukhra, abi ana binka bashi ta biya bayan Ramadana ya wuce. Wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, waɗanda ba za su iya ba to su ciyar. Fidyatun ta'amu miskin, sai su ciyar da miskinai daidai gwargwadon kwanakin da suka sha. Wannan aya yana da kyau mu ɗan ƙara bayani a kanta, saboda na tuno da wasu abubuwa masu muhimmanci waɗanda suke da alaƙa da lafazin aya. Akwai in muka lura za mu ga cewa a cikin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, duk wanda yake bai da lafiya ko yake halin tafiya to ya bibiyi wasu kwanaki ya neme su bayan Ramadana ya biya. A can gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ابو نفر قوم يسعى اكدنغ ميميت فعدة من ايام اخر حسوبين ميميني القرآن امسى انين اتشي wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ayan nan ta farko kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tashkurun la'allakum tattaqun aya ce mansukhiya ma'ana an shafa hukuncin ta kama yanda muka sani a ayoyin qur'ani akwai ayoyin da suna nan ana karantawa amma an shafa hukuncin su to za a ce ayar azumi kuma an shafa hukuncin ta buga shi ko muna azumi yanzu sai suka ce ayan nan ta farko kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun tana magana ne akan yadda azumi yake a matakin farko farko an wajabta azumi ne wanda bai wuce kwana uku ba azumin ashura sune a kowane wata an farlanta azumin kwana uku kwana hudu da makamantan irin waɗannan azumomi masu daraja da ashura da sauransu daga nan ko bayan nan sai aka zo aka wajabta azumin ramadan to sai aka shafe wancan hukuncin tsoho wanda yake da alaka da kwanaki uku ko kwanaki hudu to wannan ayar kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat suka ce tana magana ne a kan ƴan kwanakin can guda uku kadai da aka gama sai aka zo aka ce to shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum to yanzu ne ake maganar ramadan mun fahimta to idan ka fahimci wannan zaka gane cewa ayar can ta farko kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum da aka ce ayyaman ma'duda faman kana minkum maridan aw ala safarin ana magana ne akan biyan bashin wanda ya sha kwanaki uku na wata da aka wajabta a matakin farko to kamar yadda ake biyan wadancan fa'idatu min ayamin ukhar haka ma ramadan shi ma idan an sha fa'idatu min ayamin ukhar za a biya bashi ƙarin bayani akan haka shine Allah subhanahu wata'ala ayar farko yace faman kana minkum mariban aw ala safar anan ayat tabiyu kuma aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana mariban to faman kana minkum mariban ta farko da yake ba azumin watan ramadan ake nufi ba akan fahimtar malaman farko su Mu'adh bin Jabal su Qatada su Ata ibn Rabah da makamantansu Ata ibn Abi Rabah sai suka ce faman kana minkum mariban ana magana ne akan kwanakin can takaitattu to sai aka ce wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya amma aya ta biyu da yake ana magana ne akan azumi akan ramadan sai aka ce faman shahida minkum ash-shahra mun fahimta minkum kuma da ba a fada ba aka fada a farko a ta biyu ba a fada ba ta biyu saboda an riga an ce faman shahida minkum ash-shahra to babu bukatan a maimaita wa man kana mariban a ce wa man kana minkum mariban kuma a takaice sakon anan mu gane cewa akwai bambanci tsakanin ayar farko da aya ta biyu ta bangaren mahangar cewa an shafa hukuncin ta ne ko ba a shafe ba amma da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiqun su ibnu Abbas da malamai da suka biyo bayan sa sun tafi akan cewa wannan ayar ba a shafa hukuncin ta ba to idan ba a shafa hukuncin ta ba sai bayani da kasance kamar haka kutiba alaykumus siyam a matakin farko ya jama'a an fara azumi to sai wani ya ce to ya za yi azumi kwana nawa ne sai aka ce ayyaman ma'dudat kwanaki ɗan kaɗan waɗanda suke lissafaffu ƙididdigaggu. A wani watan yaushe shahun Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Abu na gaba daga cikin abubuwan da zamu ambata a takaice a wannan gabar shine mu gane cewa akwai alaka tsakanin Ramadana da Qur'ani da kuma addu'a. Saboda a cikin waɗannan ayoyin ana magana a cikin akan Ramadan kwatsam sai aka saƙalo magana akan Qur'ani, aka saƙa magana akan addu'a. Ana aka ce kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa alal ladina yutibunahu fidyatun fa'amu miskin faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Da aka ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, saƙon anan ka gane cewa azumin da a cikin sa akwai karanta Qur'ani to yafi daraja da martaba a wajen Allah akan azumin da yake lami da ba karanta Qur'ani a cikin sa. Sai aka ci gaba, sai aka ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Akai magana akan addu'a, saƙon anan ana so a ce da kai ita fa addu'a tana ƙara daraja da martaba idan aka yi ta a yinin Ramadana, lokacin kana da azumi a bakinka. Me ke tabbatar da wannan? Ana gama magana sai aka ce uhilla lakum laylatas siyam, sai aka shiga dare. A ce dazu kamar indirectly a fakaice ana nufin kamar a yinin ne misali, duk da addu'a a cikin daren Ramadana tana da daraja tana da martaba, amma kuma addu'ar da a daidai lokacin da ake yin ta an karanta Qur'ani ana azumi to tana ƙara daraja tana ƙara martaba. Abu na gaba, Ramadana ko wannan wata ne daraja jama'a yana ɗauke da wasu saƙonni masu daraja masu yawa. Saƙonnin suna da yawa amma saboda yanayin lokaci za mu takaita a kan abubuwa guda uku. Cewa daga cikin manyan saƙonnin ko darussan da za a samu a cikin watan Ramadana waɗannan abubuwan guda uku. Abu na farko, Ramadan yana koyar da mu alkafu, kamewa. Asali alkaf tafin hannu ko summi alkafu kaffan li'annahu yakuffu sahibahu 'anil adha. An sanya ma tafin hannu sunan alkaf da kana amfani da shi ka kare duk abin da zai cutar da kai. To shi ma azumi ya kuffu sahibahu 'anil ma'asi, yana hana ma'abocinsa akan kutsa ma saban Allah. Ta yaya? Yanzu abin da zaka ci da abin da zaka sha ya halatta kafin asuba, amma yanzu da asuba ta yi bayan asuba sai ya haramta, sai kuma ta yadda ya haramta kake ci kake sha. So ashe akwai saƙonni biyu anan. Saƙon farko shine wanda ya hana ka cin abinci yanzu to shi ya hana ka ƙarya, shi ya hana ka sata, shi ya hana ka kaza, shi ya hana ka cin kuɗin da ba naka ba. To in ka yadda ka hanu ka ƙi cin abinci yanzu, to a gani a ƙasa waɗancan ɓangarorin din wanda ya hana ka wancan shi ya hana ka wannan. Abu na biyu shine wannan yana koyar da cewa mutum ya miƙa wuya ya yadda da abin da Allah ya ce a yi ko a bari a kowane mataki. Abu na biyu daga cikin manya-manyan darussan Ramadan da Ramadana jama'a yana koyar da mutane as-sabr, haƙuri a can wani ya fusata ka daure saboda kiyaye martaban azuminka, wani ya cutar da kai ka kauda kai saboda kana ƙoƙarin kare mutuncin Ramadan ɗinka. Shi yasa suke cewa azumi kaman in kana azumi kaman ka ɗauko kirin ɗin ƙwai ne ka shigo cikin kasuwa. To bai kamata ka bi cincirin da jama'a ba ka ce a'a ai zan rike shi da kyau, a'a ka kauce. Sannan yana koyar da kai ya tuna maka al-akbadul ja'i'a, shine sai darasi na uku al-badl kenan. Yana koyar da mu miƙawa, ciyarwa, kyautatawa kamar yadda Muslim ya ruwaito daga hadisin Ibn Abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyautatawa amma kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ƙara bayyana ne a cikin watan Ramadana lokacin da yake ganawa yake haduwa da Jibril suna tilawar Qur'ani fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rishil mursala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan yafi iska mai dadin shaka kyauta da game kowa a watan Ramadan malamai suka ce me yasa aka ambaci Ibn Abbas ya ambaci iska anan saboda iska tana da sauri to kyautar manzala su sallama da karamcin sa shima haka yake da sauri kasaham babu jibu gata yanzu za a yi sannan kuma iska mai dadi iskan damuna ai bata bambance mai babban hanci da mai dogon hanci da mai fadin hanci da gajeren mutum da dogo kowa sai ya shaka to haka kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kana da shi baka da shi sai ta iso wajenka saboda haka sai ai koyi abu na karshe da zamu rufe akai shine jama'a da zamu rufe da shi shine jama'a mu gane cewa Ramadana ba watan bacci bane wani sai ya zo ya sa jiyan bacci sai karfe 12 to in ka tashi 12 me ya rage a yi ne wani sai ya ce ai wata yar dabara ce na ya ji yunwan shi a cikin baccin in ya tashi shikenan a kai tashi ka dan taba baccin amma bacci fa baya karewa la tanam waltanim fursata dahri inna tahta turabi nauman tawila kar kai ka yawan bacci ba wanda saboda sharara bacci aka ce ai ya gan bacci har baccin sa ya kare yanzu ba sai ya bacci ba ba hasali ma kana ƙara jin dadin kana ƙara yawaita bacci ne baccin jin dadin ka da bacci yana karuwa kana ƙara abun nan saboda haka mu kula da wannan sannan kuma mu gane cewa ba a biyan bashin cin abinci a watan Ramadan yawa yanzu wani in yazo bude baki sai ya ce to zai biya bashi duk abin da yace zai zo bai ci ba zai zo ya maki ya tasi sai ya abun nan a haka malamai suke cewa sai a rasa hikimar da ake ta azumi rage cin abincin yana da amfani to in ya zamana ka yi makil da daddare to ya za a yi kuma ka tashi ka abin nan sai dai kai ta nishi ka nemo wajen zama da daddare amma ba dai kai sallah ba ko in ka zo za ka yi sujada ba za ka iya tsaka-tsaki a wajen cin abinci wannan yana taimakawa wajen jin sauƙin ibada da kuma abun nan da kuma samun nishadi da rage kasala ina tuna wani ɗaya daga cikin wanda suka shahara da son cin abinci ana ce masa Ash'ab akwai shi da kwadayi sosai to wata rana ya zo wajen wani mai mulki da ake kiransa Abdullahi bin Ziyad al-Ansari da suka zo za su ci abinci sai za a yi buɗe baki ne sai Abdullahi bin Ziyad ya kalli Ash'ab ya ce da sauran talakawa da suke tare ya ce ina jin fa waɗanda suke gidan yari wanda muka kulle din nan ba su da limamin da zai musu sallar tarawih to sai ya kalli Ash'ab ko kai ne zaka zama limamin su saboda an halarto da abinci yana tsokanan shirin ya tashi ya rage kwadayin abinci da yawa to shi kuma da yake ya gane sakon sai yake cewa Allah ya taimaki sarki awa ghaira zalik ina ma da za a daura min wani aiki ba dai limanci ba saboda yana bukatar ya ci abinci sosai ya baje in ya ci abinci da yawa kuma bayan da za a yi limanci cikin nishadi da ya abin da ake bukata to Allah ka mu fahimci hikimomin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da neman yardarsa shi kadai a cikin ibadojinmu ya karbi azuminmu ya karbi addu'o'inmu da sallolinmu ya sanya su zama tsanin da za mu ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala idan mun koma gare shi idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma aya ta 45 a cikin suratul nur karatu babu kama hannun babba insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.